Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara FM Nomad da FM Dalol da tashar mu ta Viva Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Ajdi Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Karmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 20 ga watan Oktoba na shekara 2018. Kafin ku shi abin da muke tafe da shi, mu fara da kanun labaran duniya.
A karin farko, kasar Saudiya ta amince a hukumance cewa dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi ya mutu a cikin karamin ofishin jakadancin ta dake birnin Istanbul na kasar Turkiya. Hukumomin tsaron Amurka sun gargadin cewa Rasha na yunkurin tsoma baki a zaben Amurka na rabin wa'adi dake tafe. Sannan masu zabe sun buga layi a tasoshin zabe a fadin kasar Afghanistan duk wada barazanar da kungiyar Taliban ta yi ta maimaitawa.
Madalla, to bayan labaran duniya zamu kawo rahoto daga Abuja inda aka bude wani babban taron ministocin kasashen dake mu'amala da kogin Niger, wato kogin Niger.
Maintenant compte de la réalité de notre institution après plusieurs années.
Ministre Ruwan Nigeria, Engineer Suleiman Husseini Adamu.
Haka kuma zamu leka jamhuriyar Niger inda tawagar ƴan majalisar ECOWAS suka kai wata ziyara ta musamman.
Mun yi zama a Cape Verde, mun yi zama a Nigeria, mun yi zama a Ghana, mun yi zama a Sierra Leone bisa haka. To amma sai muka gane.
Sannan kuma muna tafe da amsoshin tamboyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kasar Saudiya ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar kan bacewar dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi na nuna cewa ya mutu ne a cikin karamin ofishin jakadancin ta dake birnin Istanbul na kasar Turkiya bayan wani fadan da ya gauri tsakanin sa da wasu mutanen da ya tarar a wurin, a cewar kafar labarai ta gwamnatin ta Saudiya. Wani bayanin babban lauyan gwamnatin Saudiya wanda aka yada ta gidan talabijin na Saudiya a yau dinnan Asabar ya bayyana cewa ya zuwa yanzu an kama wasu ƴan Saudiya su 18 dangane da mutuwar Khashoggin. Sannan kuma an kori mai bayar da shawara ga gidan koko masarautar Saudiya kan batun kotu da kuma mataimakin shugaban hukumar leken asirin tsaron ƙasa Ahmad Asiri. Lauyan gwamnatin ya ce cikakken bincike kan mutuwar Khashoggi yana nan tafe. Wannan bayanin Saudiya na yau Asabar shine karan farko da gwamnatin Saudiya ta amsa cewa Khashoggi ya mutu. Hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Amurka da sauran hukumomin tsaro sun yi gargadin cewa har yanzu fa Rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi dake tafe, tare da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata ƴar Rasha mai alaka da wasu jigajigan ƴan Rasha da ake kira Putin Cook. Jiya jama'a Amurka ta bayyana tuhumar da ake ma Elena Alexeyevna Kasyonova ta garin St. Petersburg, wadda ita ce ta farko da aka tuhuma da yunkurin yin katsalandan a zaben Amurka na shekara ta 2018. Bisa ga tuhumar, Kasyonova ita ce babbar akantar kungiyar da ke wannan yunkurin wadda ake kiranta Project Lacta, wadda ke kuma kiran kanta mayakiya a fagen labarai, wadda wata cibiya mai ikirarin gudanar da bincike ta kafar internet mai suna Internet Research Agency take tafi da ita, wadda ita ce ma mai bincike na musamman kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka Robert Mueller ya same ta da laifi a farkon wannan shekarar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu zabe sun buga layi a tasoshin zabe a fadin kasar Afghanistan duk kuwa da barazanar da kungiyar Taliban ta yi ta maimaitawa ciki har da wanda ta yi da safiyar yau dinnan asabar cewa za ta fara kai hare-hare a tasoshin zaben. Ba mu tsoron barazanar saboda muna son mu gina kasar mu. Ko yau dinnan mun fuskanci barazana mai yawa. Duk da haka mun zo kada ƙuri'armu a cewar Fariba wadda ta je kada ƙuri'a. Zaben wanda tun da farko aka tsaida karfe 7 na safi don gudanar da shi an jinkirta shi a sassan kasar wani sa'in ma har na sa'o'i da dama. Abinda ya harzuka masu kada ƙuri'a waɗanda suka isa tasoshin zabe tun da karfe 7 na safi. An saki dan kasar Tanzania din nan wanda ake ganin shine matashin da ya kudi a Afrika bayan sama da mako guda da aka kama shi. Muhammad Dauji ya rubuta a shafin Twitter na kamfanin sa mai suna MTL cewa ya dawo gida lafiya. Alhamdulillah na dawo gida kalau. Nagode ma dukkanin yan uwa na yan Tanzania da kowa ma a fadin duniya saboda addu'o'in ku. Nagode ma hukumomin Tanzania ciki har da yan sanda saboda namijin aikin da suka yi na ganin na dawo gida a cewar Muhammad Dauji. Amurka da Koriya ta Kudu sun dage atisayen bai daya na sojojin su dake tafi saboda su ba da dama ma yunkurin da ake yi a diplomasiyance na sasantawa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da ma Koriya ta Arewa. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an yanke shawarar dage atisayen ne wanda ake kira exercise vigilance bisa umarnin sakataren tsaron Amurka Jim Mattis da ministan tsaron Koriya ta Kudu Yong Kyung-du lokacin da suka hadu a ranar Juma'a wato je kenan a Singapore. A baya an gudanar da irin wannan atisayen a watan Disamba na shekara ta 2017 kuma an tsaye da cewa za a gudanar da na gaba ne a cikin watan Disamba mai zuwa kafin dagewar. Haka zalika wani babban jami'in fadar White House ya ce ganawa ta gaba tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za a yi ta ne a farkon shekarar bara. Koko badi dumbin yan gudun hijirar kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka da ke tafiya a cinkushe sun barke shingen da aka kafa a kan iyakar kasar Guatemala ji Asabar, inda suka yi tozali da yan sandan kasar Mexico wadda gwamnatinta ta yi alkawari ma Amurka cewa za ta tsaida su.
Labaran da ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni mu kuma za mu soma ne da rahoto kan wani taron ministocin kasashen da ke mu'amala da kogin Niger da aka bude a Abuja domin duba batun inganta rayuwar al'ummar kasashen. Ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoto.
Toutes nos actions sont orientées vers l'amélioration continue des conditions de vie.
Babban sakataren hukumar rayu kogin Niger kenan mai kasashen Afrika tara Dr. Abdulrahim Hamid yayin bude taron ministocin ruwa na kasashen a nan Abuja ke jaddada kira ga kasashen da su ƙara kwazo wajen inganta rayuwar al'ummar su. Yace hukumar na shirin tsara aiwatar da wani shirin cigaba wanda ka iya jure duk wani kalubalen da sauyin yanayi ka iya kawowa. Wannan shiri ka iya kimtsa jama'ar kasashen su jajirce wajen tafiyar da albarkatun su da kuma bunƙasa aikin gona. Ya nemi majalisar taron da su kullo da dabarar yadda za a iya jimrin samun ci gaba duk da irin barazanar da sauyin yanayi ke iya kawowa.
En tenant compte de la réalité de notre institution après plusieurs années.
Ministan ruwan Najeriya Engineer Suleiman Hussaini Adamu shine shugaban kwamitin ministocin kasashen kuma na tambaye shi kome wannan taro na wannan lokaci zai mai da hankali akai.
Akwai magana da kasafin kudi wanda shine na farko kuma muna so mu ja hankalin kasashe saboda ita wannan hukuma tana samun kalubalanta na rashin kudi. Kasashe wasu kasashe ba sa bada gudunmuwa ko akan lokaci ko kuma abin da ya kamata. Muna so mu ja hankalin sauran yan uwanmu cewa a maida hankali a nazari wajen kodin shi a dinga biyan kowa ya dinga biyan wato abin da ya alkawari zai tallafa don gudanar da ayyukan wannan wato hukuma sannan akwai ayyuka manya-manya na raye kasa wanda suka shafi wannan kasashe guda tara wanda su ma kafin mu zo an dan yi nazari da yawa akan su an yi bita an yi wato abin da ake kira workshop da sauransu wataƙila za a kawo mana rahoton sa inda wani abin da ake so mukaddamar za mu kaddama don a samu a ci gaba da wannan ayyuka.
Hukumar rayin kogin Neja da yana da kasashen Afrika tara da suka haɗar da Benin, Burkina Faso, Kamaru, Chadi, Ivory Coast, Guinea, Mali, Nigeria da Niger.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wata tawagar 'yan majalisar dokokin kungiyar ECOWAS ta kai ziyara ta musamman. Ga rahoton da wakilinmu Sulaimu Barma.
Tawagar wacce ke ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dokokin kungiyar sai da yawo Mustapha Sisalo. Ta fara ne da ganawa da shugabannin kolin kasar Niger waɗanda suka hada da shugaba Muhammadu Isu da ministan cikin gida sai takwarorinsa na harkokin waje kafin su isa a Agadez domin tantance abubuwan da ke faruwa a wannan yanki sakamakon matakan dakile barauniyar hanyar da kungiyoyi da hukumomin Niger suka dauka a 2016 Honorable Lusani Bukari Zilli na daga cikin ƴan majalisar dokokin ECOWAS daga Niger
mun yi zama a Cape Verde mun yi zama a Nigeria mun yi zama a Ghana mun yi zama a Sierra Leone bisakan haka to amma sai muka gane wai wannan abu na al'umma na matasa na kasashen nan namu guda 15 ya kika da to bari mu je mu gano gindin maganin dan haka ne mun zo mun yi ziyara mun gani mun ga matsaloli iri-iri an ga abubuwa wa'anda yake ga su nan na damuwa
shugaban majalisar sai da yawo Honorable Mustapha Sisalo dake jawabin karshen ziyara ya bayyana cewa tawagar ta gano bukatar daukar matakai domin baiwa ƴaƴan kasashen ECOWAS damar morar ƴancin kai da kawo da kungiyar ta tanadi domin jama'ar kasashen wannan yanki sannan yace dole ne a karfafa matakan yaki da cin hanci akan hanyoyin zirga-zirga kamar yadda ya dace a sake duba tsarin siyasar zuwa cirani a kasashen wannan yanki da makwantansu
le mécanisme de mise en application des politiques de la CEDEAO relative à la libre circulation des personnes ZDBien
makudan miliyoyin euro ne kasashen Turai suka sanar cewa suna bayarwa don ganin gwamnatocin kasashe irin su Niger sun kawo ƙarshen ayyukan mutanen da ke safarar ƴanci rani tsarin da shugaban majalisar ECOWAS ya ce suna buƙatar daga yanzu a ba majalisun dokoki damar zuba ido a kansa ta yadda abubuwa za su gudana a ƙarƙashin doka.
Beaucoup d'argent qui vient de l'Union européenne et que nous contrôlons pas nous parlementaires.
Kodayake hukumomin Niger na ikilalin samun nasarar dakile hanyoyin da bakin haure ke amfani da su. A dai bangare wannan mataki ya haifar da koma bayan tattalin arziki a yankin Agadez sakamakon yawaitar masu zaman kashe wando galibi masu rayuwa ta dalilin safarar ƴanci rani saboda haka ƴan majalisar sai da yawo ke shirin ganar da Turawa abin da ke faruwa
za mu babban taro na duka duniya a nan ƙasar Niger da sunan parliament din ECOWAS da gwamnatin Niger kuma za mu kwasa mataimakin wajen Turawa mu gaya musu kan cewa kai ga abin da muka gano duniya ta koma Agadez duniya ta koma cikin Sahara duniya ta koma cikin Tenere kinan in abin nan dan gaskiya kuke yi ku zo mu ga ga yanda za a yi
magana sarkin baiwa Barma muryar Amurka daga Yamai a
sarkin baiwa roƙon da ni
mun gode Sulaimu Muni Barma yanzu kuma ga wata hira da wakilin mu Haruna Mamman Bako yayi da Alhaji Abdullahi Kadu shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Niger game da halin da aka shiga tsakanin kasar Saudiya da Amurka a sandiyar kashe dan jarida Jamal Khashoggi Haruna Mamman Bako gare ka
sakamako ne saboda kowa yana da sani masaniya mutanen Saudiya su suke kama America suke kama makafirai suna yaƙa Iran yanzu ba dade ba kaga suka zo suka yi tsaye Iran aka haddabe ta aka hana mata shakar to kaga Allah ne yi wanga sakamako ya koma ta ya maida abu can tsakanin su muna nan muna kallo ƴan uwan mu na Palestine ana tafkas ana musu wulakanci ya kamata Saudiya kina da ƙarfin faɗa a shi to ku magana saboda abokan ku ne a America su ji har kullu sai an kashe mutum su America ba su magana ba kenan wanga abu da da ya faru yau Allah ne ya nuna ma su wannan magabata na Saudiya ba shi wannan ba shi ya kawo lalata karu kani kasa mai tsarki
dan Salman
ya kawo lalata kasa mai tsarki kasar da Allah tsarkaka kace za a yi sulma za a zo a yi kide-kide za a yi
afasha
a yi duk harkokin na duniya wanda an ka hana ta addinin mu to kaga dole-dole wannan abu ya same shi
a kwanan nan ma aidutan ake malo
eh duk dole-dole ne wannan abu ya same shi sannan su America ba hukumi za su musu ba su arzikin su ne kadan su kirkiran su kage su tunda kaji wai abin ga mai ake cewa abin da za a musu kudi ne za a amshi wanda a
sabo na laihan an kashe wanga
din kudin su da can to in sahi kudin da Saudiya ta kawo man petrol duniya kenan kudin rayar man petrol din ta take kake tana aja shine za a amshi tana yawa ma su suka tura a kashe mutunan dan su yi haka tunda ka san Allah ya hana mu mai hulda da kafirai mai abunta da su
sharrin su yawa gari shi
saboda mun sani ba su san to me ya kai ku kuttu da su ya kamata a dinga nisan ta su to kenan kaga wanga abu sai an ce sakamako ne wanda ake nan gashi suka shiga yaki ke kasa mai tsarki ke shiga yaki tare da wasu musulmi na Yemen ka san bai dace ba suna nan ana ta yaka su an hana musu gwamnati guda ta zamna kuma musulmi ne kenan dai mutum ya rige ce la ilaha illallah abinda kamata ka kyale shi ka bar shi ya gudanar da musulunci shi
president abdullahi ni amma hita ga saudiya cikin wannan lamari tun da gashi dai kana jin kaurin yada labarai da ka buda sai dai ka ji dai rikici amurka da saudiya
ba ta rawata mahita ille su shi ba su ba su banga ma ake ta shari'a kisa suke ba
to inda kashe a kashe shi
ita ce babban mahita koko wanda ya kashe a kashe shi
to da su hukumomin na saudiya sun ce akan kuskure ne wajen amaci labaru ne ga dan jaridar dama ana neman sarwa jallo ko kuma an so ma a yi kidnapping dinsa a jewa cikin akwati a yin saudiya da shi aka samu kuskure halbi ya hita
eto kenan kaga kuma hakuci ya je gane dai halbi ya hita miyaka halbi wani a tatsi bayanai ya za a tatsi bayanai akwai hanyoyi iri wani za a tatsi bayanai ga mutum ba sai an halbe shi ba kenan kaga dai an riga an haɗi ne sun tabbatar suwa sun kashi da suna abokan manya ne abba su a haɗi ke
mun gode Haruna mun bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su balangwari kan masarautar ranu idan su balangwari na saurare to ga ansar ku da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano wanda za mu koma baya mu dora daga inda yake bayanin gidajen da ke sarautar Rano
Dr. ya gidaje nawa kenan ba iya cewa watakila suna sarautar Rano
lokacin da aka zo dabdaba sasa sarkin Rano wanda yake miki shine Sarki Hamidu to da aka zo ba sasa sai bayan tukur to kuma da aka tura su tukur da kan mulki saboda haka da ya tafi dan uwansa Yusuf sai goyi bayan Yusufawa saboda haka lokacin da aka yi galabar jihadi ba sasa to sarki Al-Husayn da Yusuf sai zama sarkin Rano to shi kuma da aka zo tura suka zo shi kuma ya tafi tare da sarki Alu din suka tafi tare da Attahiru suka kiyarda da su da Turawa to sai aka turi cire shi to sai aka dawo sai aka dauko Ila jikan Isyaku saboda haka aka dora shi daga 1903 ko 4 to har zuwa yanzu wannan zuriya ne sai mulki saboda haka in ma zaka ce gidaje to zaka ce gida biyu ne yanzu ko dan gidan Hamidu in sun dauko in an samu shi akwai wanda suka taso daga nan shine daga Basasa ko kuma gidan Ila shine wanda sarki Abbasin da kuma har yanzu zuriya sun da sirri
to daga idaka wancan lokaci zuwa yanzu akwai adadin sarakunan da suka mulki ita wannan sarautar ta Rano ne
eh akwai adadi duk abin da ya faru akwai adadin sa amma adadin yanzu ba ka maka shi da ka ba eh amma dai akwai adadi amma domin shi ila wanda ake cewa ila autambawo ya dade kwarai da gaske yana mulki ya yi shekaru da dama saboda haka yayi tsawon zamani da sarakuna da dama na Kano. To saboda haka akwai dai adadin sa amma yanzu gaskiya mun yi kasu da kama.
Masarauta nan ta rano dakta yanzu za a iya cewa har yanzu a yadda ta dauko din nan take ko kuma a raunin zamani ya same ta musamman kamar da kake cewa a wasu shekarun can baya da tudun waya tana yankinta misali amma kuma an yanke ta da sauransu a fadin kasa kenan a yanayin ita kuma sarautar da kwarjininta da kuma matsayinta misali har yanzu yana nan ko kuma a yanayi na zamanin kaya shafe ta misali
kwarjinin ta yana nan idan ka dauko kana son kai tarihin kasashen Hausa ba yadda za ka fitar da rinu a cikin manyan kasashen Hausa wanda kuma suke da tarihi ake dauko tun daga bawo domin in banda su wannan Hausa bakwai din wanda yake suka hada da rinu a ciki to ba waɗansu kuma kasashe wanda suke da wannan tarihi na dadewa saboda kan ka zo kana zancin asalin kasashen Hausa da suka fara kafuwa suka yi shuhura suka yi suna wajen sarauta to dole ka sa rinu saboda ka wannan bangare na tarihi tarihin ta yana nan domin in dai zaka yi zancen tarihin kasashen Hausa dole ka sa ta ciki in zaka yi zancen tarihin bunƙasar kasashen su da kuma bazan wato yaduwa da suka yi a wannan yanki suka zo suka mamaye ko ina to dole ka sa rinu a ciki in kana zancen fadin kasa zaka ga cewa ta yi baya tun daga 1916 kuma ta zo ta sake yin baya bayan an kafa jihohi kuma aka fara kafa
hakimai na kananan
hukumomi aka fara kiso kananan hukumomi musamman daga kiso kananan hukumomi suka bar 1976 wanda aka fara raba waɗansu garuruwa da suke
duniya
aka fito da gundumomi wanda ranuwa aka zo aka fitar da su bunkuna daga jikinta aka fitar da su kibiya daga jikinta to kaga duk an rage mata an rage mata ƙarfinta an rage mata darajarta da sauransu a siyasance amma a matsayinta na ƙasar Hausa har yanzu tana nan kuma sarkinta ana ganin har yanzu ana danganta shi da masu asali a tarihin sarauta a ƙasar Hausa
gashi ka ce suna da wannan asali sarkin Rano wake na ɗashi ne a Kano misali a masarautar Kano akwai tsari na wasu wato manyan hakimai da su ne suke zaɓar sarki kamar su Madaki su sarkin Dawakin Bituta da sauransu ɗin nan ita ma Rana tana da irin waɗannan mutanen
a cikin masarautar ai kowa ya san asalinsa so da zarar sarki ya mutu saboda haka su masarautar duk ciki akwai manya wanda su ne suke cewa wane ne ya kamata to su suke ba wa mai martaba sarkin Kano shawara su kawo masa sunayen daga waɗanda suka cancanta daga ciki shi kuma sarki sai zaɓi wanda yake so ya naɗa amma waɗanda za a kawo masa ba waɗansu ne shigege ba ba kuma waɗansu ne daga daga cikin gidan sarautar ake fito
waɗanda dai suka gada
waɗanda suka gada shi yasa an ce ma ai su ba a kawo musu sabu misali yanzu hakimin Gwarzo misali yarsun banda da ake aka mai da kamar ita ma ta ƴan sarki na Barde Kereriya sarki yana da mazai ya dauka kowa ya kai shi amma Rano sai dai daga cikin gidan sarautar wannan tun daga sarki Abdullahi Bari ma da yazo bai canja wannan tsarin ba ya gada daga wajen Abbas da ya gani daga wajen Abbas kuma ya ci gaba kuma sarki Usman bai canja ba sarki Abdullahi Bari bai canja ba kuma ba samu labarin sarki Sunusi ya canja ba sarki inuwa daman bai daɗe ba sarki Ado bai canja ba saboda haka har yanzu haka yake daga cikin gidansu ake ɗauko wanda zai gada
to da haka kenan duk da suna zuwa kaman irin bukukuwan hawa ko na sallah da ake Kano zaka ji kuma su ma a sarauta ta si ma ya koma gida ya kan yin irin nasa haya yankin
ai su ne sarakunan da na gaya maka ba a canja musu wanda za su zaɓe kuma ɗaya daga cikin abinda suka bambanta da sauran hakimai na Kano shine sarkin Rano sarkin Gaya sarkin Dutse walkuma da ke shi da zama sarki ma cikin saboda canji sarkin Karaye to an yi musu tambura an yi musu tambura na sarauta in ban da su ba hakim da za a yi wa tambura kowa da ka gani hakimi ne amma shi sarkin Rano ake cewa gai sarkin gai ake cewa dusa sarkin dusa ake cewa karaye sarkin karaye ake cewa saboda asalin yadda abin nasu ya taho manyan garuruwa ne daman hikima ce ta mulki akan lokacin Kano manyan garuruwa ne ba za a tada hankali idan aka ce kai musu za a yi to za a tada gaba kuma nan gaba za ta ke ba kuma da daman su waɗannan garuruwa sun gini ne akan iyaka Kano da waɗanda suke kila manyan garuruwa sai masarautu ne wanda za su iya kawo Kano yaki kukan za su iya kai musu ko kuma manyan kabilu ne ko kuma kananan kabilu ne wanda yake akwai matsala ta gaba a tsakanin Kano da su saboda haka to su za su kare Kano waɗansu abubuwa da yawa in ka lura da wajen in ka lura dukkan su mafi yawa suna kan ko kan iyaka ne tsakani da Katsina da kuma Zariya kamar Karaye ko suna kan iyaka ne tsakanin Kano da su Bauchi ko su Ningi kamar irin su Dutse ka gani ko tsaye da su Rano to haka ko suna kan iyaka ne tsakanin su da waɗansu dai kabilu kamar su Gaya za ki kuma duk mafi yawan wuraren su a lokacin ko da din akwai maguzawa da yawa kuma da dama yanzu ka ji ba har yanzu waɗansu su suna sun yi iyaka da waɗansu kananan kabilu irin su Waljawa irin su Umbutawa da sauransu to saboda haka shi yasa kila yana daga cikin hikimar sarakuna a lokacin tunda dai sun yadda sun zama a cikin sarauta Kano to kada a taɓa musu mulki dan kada a janyo kuma wata gaba daban kuma yanzu abun ya shafi Kano ma gaba daya to ita kuma Rano sai ta kare da ƙarin cewa akwai dangantaka ta jini tsakanin Bakauda da shi zan da kogi wanda ya tsara ta to haka
sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da injiniyanmu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:26 wato karfe 4:26 a Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Umar Nalili Maimai Makuku da Bashar Kansila Mai Tukunya. Birnin daji jihar Kebbi sun ce assalamu alaikum biyu Hausa. A yau muna son ku ba mu dama domin mu mika kokenmu ga mai girma gwamnan Kebbi Atiku Bagudu. Muna fata karamar hukumar Sakaba da garin Makuku ana cewa canji amma mu ba mu ganshi ba. Duba masu zaman banza ba su da adadi. Babu tituna, babu asibitocin kwarai, ita wutar lantarkin abin ba a fadi. To muna kira ga mai girma gwamna ko ya armu incinmu domin akwai ranar kin dillanci ranar da Hajar mai gari ta bata. Dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba labarai a takeice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaice kasar Saudiya ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar kan bacewar dan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi na nuna cewa ya mutu ne a cikin karamin ofishin jakadancin ta dake birnin Istanbul na kasar Turkiya bayan da wani fada ya kaure tsakanin sa da wasu mutanen da yitar a wurin a cewar kafar labarai ta gwamnatin ta Saudiya. Hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Amurka da sauran hukumomin tsaro sun yi gargadin cewa har yanzu fa ƙasar Rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi da ke tafe tare kuma da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan Rasha mai alaka da wasu jigajigan 'yan Rasha da ake kiransu Putin Cook. Masu zaɓe sun buga layi a tasoshin zaɓe a faɗin ƙasar Afghanistan duk wadda barazanar da ƙungiyar Taliban ta yi ta maimaitawa ciki har da wanda ta yi da safiyar yau dinnan Asabar cewa zafi ta fara kai hare-hare.
Da dakatun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu Voltec wanda aka fi sani da sunan zanga-zanga ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya.
la meilleure musique et les dernières nouvelles.